Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyan 28 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Sakataren tsaron Amurka ya ce har abada Amurka ba za ta amince Koriya ta Arewa ta mallaki makaman nukiliya ba. Wata kotun Faransa ta daure mataimakin shugaban kasar Equatorial Guinea daurin shekaru 3 da kuma taron miliyan 35. Yankin Catalonia na kasar Spain da a da yake da matukar yanci yanzu ya koma karkashin ikon hukumomin kasar Andalusian da ke Madrid.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar wani mummunan hatsarin mota da aka yi jiya a jihar Dosun Jamhuriyar Niger inda mutane 25 suka mutu nan take. Abin da ya kai ga gwamnan jihar Dosun din ya yi gargadi direbobi yana cewar
su rage garaje. Ba ta yi kalo gangare ba ka san abin da ake yi ba. Ka ce sai ka wuce wurin nan da karfi dan kana da karfi kenan wanda bai da karfi ka san wanda kai da shi. Allah ba su makwancin kwarai.
A Najeriya kuwa hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ne ta lalata tabar wiwi masu ɗimbin yawa da ya kai ton 14. Kuma muna ɗauki da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce har abada Amurka ba za ta lamunta Koriya ta Arewa ta mallaki makaman nukiliya ba. Jim Mattis ya faɗa yawa sabara birnin Seoul na Koriya ta Kudu cewa matsa hannun da Koriya ta Arewa take yi na mallakar makaman nukiliya da makamai masu linzami suna zagon ƙasa ne ga tsaron ƙasar maimakon kare ta. Sakataren Mattis ya gargari Koriya ta Arewa cewa ta gane ƙarfin sojin ta bai kai ƙarfin sojin Amurka da ƙawar ta Koriya ta Kudu ba. Mattis ya ce babu tantama duk wani hari da aka kai wa Amurka ko ƙawayenta za mu yi galaba a kan maharan, kuma duk wani harin nukiliya da Koriya ta Arewa ta kai za ta fuskanci martanin soja mai tsanani kuma gagarumi. Sakataren ya sake nanata abin da yake ta faɗi a duk ziyarar da yake cikin mako ɗaya a Asiya cewa Amurka ta gwammace ganin diplomasiyya ta yi aiki wajen warware wannan rikici. Mattis da babban hafsan hafsoshin Amurka General Joseph Dunford yawar sabar suka gana da takwarorin aikinsu na Koriya ta Kudu. Gana ta farko tsakanin jami'an ƙasashen biyu ta fuskar tsaro tun bayan da sabon shugaban ƙasar na Koriya ta Kudu ya kama aiki. Ziyarar da Sakataren Mattis yake kaiwa yankin ASEAN sun hada hadaya da zango da iya ƙasashen Thailand da kuma Philippines. A Faransa, wata kotun ƙasar jiya Juma'a ta ɗaure mataimakin shugaban ƙasar Equatorial Guinea Theodorin Obiang ɗaurin shekaru 3 wadda ba sai ya zauna a gidan fursuna ba, wato ɗaurin je kaka gyara halinka saboda satar dukiyar jama'ar ƙasar da kuma ɓadda sawunsu inda ya sayi gidaje da kadarori a Faransa. Theodorin Obiang shi ne ɗan shugaban ƙasar Equatorial Guinea Theodoro Obiang. Hakanan kotun ta ci shi tarar dala miliyan 35 wadda shi ma ba sai ya biya ba. Hakanan kotun ta ba da umarni a kwace dukkan gidaje da kadarorinsa da ke kasar. Mallakar sun hada hada wani gini mai ɗakuna 101 da wani gida wadda kudinsa dala miliyan 123 kusa da fitacciyar unguwar da ake kira Champs Elysees da kasar ta Equatorial Guinea take ikirarin ai ginin na jakadanci ne. Wannan shari'a ita ce irinta ta farko da ƙungiyoyi da suke yaƙi da cin hanci da rashawa, wato Transparency International da wata da ake kira SHAPA, suka shigar kan shugabannin ƙasashen Congo Brazzaville da Gabon da Equatorial Guinea, inda suke zargin su da cin amana da kuma satar dukiyar al'ummar ƙasashen domin biyan buƙatun kansu. Lauyan ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da ya gaya wa sashen Faransa na muryar Amurka cewa wannan hukunci ya yi daidai domin ya aike da saƙo ga shugabannin dawwama kan mulki da kuma manyan jami'an gwamnati da kuma bankuna cewa su shiga taitayinsu. Yankin Catalonia na ƙasar Spain da a da yake da matuƙar yanci yanzu ya koma ƙarƙashin ikon hukumomin ƙasar Andalusia ko Spain da ke Madrid. Prime Minister Spain Mariano Rajoy ya rushe majalisar dokokin yankin na Catalonia sa'o'i kadan bayan da majalisar ta kada kuriyar ballewa daga kasar. Baya ga rusa majalisar dokokin yankin da Prime Minister Rajoy yayi ya kuma buƙaci a gudanar da zabe na bakan wa'adi ba wanda za a yi ranar 21 ga watan Disamba, sannan ya kwaci ikon manyan jami'an ƴan sandan yankin. Nan da nan bayan da majalisar dattijan Spain din ta kada kuriya na kwaci ikon yankin na Catalonia, gwamnati ta fitar da sanarwa a hukumance wacce ta bada sanarwar korar shugaban yankin Catalonia da mataimakin sa. Shugaban yankin na Catalonia Puigdemont ya yi kira ga magoya bayan sa kada su yi ƙasa a gwiwa kan ballewar su ci gaba da turjiya amma cikin lumana. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gungun masu taya alkali yanke hukunci na kotun Amurka sun amince da a gabatar da tuhuma ta farko kan zargin katsalandar da Rasha ta yi a zaben Amurka a binciken da lauya na musamman Bob Mueller yake wa jagoranci. A daren jiya Juma'a ne aka samu rahotannin cewa an gabatar da ƙara gaban kotun kan tuhumar, sai dai zuwa yanzu ba a bayyana ko wane ne ake tuhuma ba. Tashar talabijin ta CNN ce ta bada rahoton farko kan wannan tuhuma. Tashar ta ambaci wata majiya tana cewa duk wanda ake tuhuma sai ta yi a kama shi ranar Litinin, sai dai ba tabbaci kan zargin da ake wa mutumin ko mutanen. Kakakin ofishin shugaban wannan bincike Mola ya ƙi magana bayan da CNN ta tuntuɓe shi. Tashar ta CNN ta ce an ga lauyoyi da suke aiki da Mula suna shiga wata kotun tarayya a nan birnin Washington DC, inda masu taya alkalin suke sauraron shaidar da ake gabatar musu. Bob Mueller dai ya tsuke bakin ma'aikatansa da wuya ka ji wani abu dangane da bincike da yake gudanarwa. Wani sojan Amurka ɗaya ya rasa ransa, wasu shida kuma suka jikkata a daren jiya Juma'a lokacin da jirgin sama mai saukar ungulu da suke cike ya hadari a lardin Logar na ƙasar Afghanistan. Ofishin ƙungiyar tsaro ta NATO a Afghanistan ta ce hadarin ba sakamakon aikar mayakan sa kai ba ne. Kamar yadda wata sanarwa da ƙungiyar ta barewa Sabar ta ce an gano dukkan waɗanda suke cikin jirgin kuma an killace inda aka yi wannan hadari. Komandan rundunar NATO General John Nicholson ya nuna alhini, jimami da kuma ta'aziyya ga iyalan sojojin da abin ya shafa. Tun farko ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin harbe wannan jirgi. Sai dai kungiyar ta sha ikirarin daukar alhakin aukuwar wasu lamura, wadda daga bisani yake tabbata cewa ba gaskiya maganar take ba.
Sahabu Aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mummunan hadarin mota da ya faru a jihar Dosun Jamhuriyar Niger ya kashe mutane 25 nan take, to koya wannan abu ya faru ne? Ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A kilomita 3 ne daga garin Dosu dake gabascin babban birnin Yamai an kai wani kazamin hatsarin mota tsakanin wata babbar motar sufuri ta kamfanin STM da kankanan bus masu sunan Hiace dake dauke da mutane 19 guda biyu, inda nan take mutane 25 suka rasu, daya kuma ya kwanta dama a babbar asibitin Dosu. Malam Muntari Dumbiya shine shugaban rundunonin ƴan sanda na jahar Dosu.
Dans les premiers éléments recueillis sur le terrain, il y a le bus qui a amorcé un dépassement et il y a eu collision. Il a cogné de face plusieurs minibus qui venaient.
Dangance da labaran da muke da su na farko akan abinda idanunmu suka gane muna, babban bus ne ya wuce ke wata mota dake gabansa, sai aka yi taho a gamu da motoci guda biyu na Hiace dake tahe. Da jin wannan labarin, jami'an tsaro suka rugo domin kawo agaji na gaugawa. Yanzu haka ana ci gaba da bincike, kuma sakamako na wucin gadi ne muke rike da shi. Zo da sauran bayanai a nan gaba.
Pour apporter secours, présentement le constat est en cours. Le bilan est provisoire, d'autres détails vont suivre.
Hukumomin bariki da shugabannin rundunonin tsaro na jihar Dosu sun ruga a wurin da wannan lamarin ya wakana, abinda ya sa gwamnan jihar Dosu Malam Musa Usman yin kira ga durobobi kamar haka.
direbobi sai sun yi code, bayan sun yi code kuma sai su zo su yi permit. Idan ka'idodi ne akwai kafin a samu permit, to kai wannan ka'idodin da ka biyo ka samu permit kuma baka aiki da su, dole a samu kuskure, a samu hatsari. To saboda shi muna kiran su duk wanda sai ya samu permit na kirki ba na jagu ba, idan Allah ya aiki da abin da code ya ce, kuma su rage garaje. Ba ta yi aka gangare ba ka san abin da ta yi ba, ka ce sai ka wuce wurin nan da ƙarfi, don kana da ƙarfi kenan, wanda bai da ƙarfi ka san wani kai da shi. Allah ba su makwancin ƙwarai. Wanda zai na wurin ziyara wanda ta samu garai, muna tsammanin Allah zai gafarta musu. Wanda suka ji mu kuma muna roƙon Allah, Allah ka musu sauki.
Daga cikin mutane 24 da suka ji ciwo, 8 yanzu haka na cikin matsanancin hali, kuma suna nan babbar asibiti ta Doso ana ci gaba da musu kulawa ta musamman. Su dai waɗanda wannan lamarin ya rutsa da su sun hito ne daga tarayyar Najeriya zuwa garin Kyota dake cikin jihar Doso ta jamhuriyar Niger domin yin ziyara ta addinin Islama. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida haru da Mamman Bako. Hukumar yaƙi da sha da safaran miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta NDLEA ta lalata tabar wiwi da ya kai ton 14, kuma ta yi kashedi ga masu shukar wiwi da su daina yin hakan ko kuma ta sa ƙafar wando guda da su. Wakilinmu Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban hukumar hana sha da mu'amala da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA, Kanadan Mustapha Abdallah mai ritaya, ya buƙaci jama'a da duk masu ruwa da tsaki da su haɗa hannu don a yaƙi miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Kanadan Mustapha Abdallah ya buƙaci hakan ne a lokacin da ya jagoranci lalata ton 14 na tabar wiwi a Ibadan.
We are thinking that the communities, the local government, the government, international government should come together to include all the law enforcement.
Kanadan Mustapha Abdullah ya ce suna tsammanin jama'a, ƙananan hukumomi da gwamnati, har da gwamnatocin ƙasashen waje da ma jami'an tsaro, za su haɗa hannu don a yaƙi mu'amala sha da safarar miyagun ƙwayoyi a Najeriya. Shugaban hukumar ta NDLEA a Najeriya ya ce miyagun ƙwayoyi na da illa ga lafiyar jama'a, kuma suna barazana ga tsaron ƙasa, da yake jawabi a wajen lalata tabar wiwi ɗin. Gwamna Abiola Ajimobi na jihar Oyo ta bakin mataimakinsa da ya wakilce shi, Chief Moses Adeyema, ya ce duk wani fili da an kanka shuka tabar wiwi, gwamnatin jihar Oyo za ta kwace shi.
Those who are caught, the land will be seized from them. Even if they have the certificate of occupancy, we revoke it. They'll be arrested, they'll be prosecuted, and they'll go to jail.
Gwamna Abiola Ajimobi ya ce da zarar an kama mutum ya shuka tabar wiwi, za a kwace filin ko gonar, ko da suna da takardar mallakar filin ne, za a soke ta. Za a kama su, za a gurfanar da su a gaban kotu, kuma za a kai su gidan yari. Gwamnan na jihar Oyo ya buƙaci jama'a, musamman manoma, da su mayar da hankali a wajen noma kayayyakin gona da ake ci da amfani da su, su manta da noman tabar wiwi mai illa ga bil'adama. Wannan tabar wiwi dai an kama ta ne ga wasu mutane, kana kotu ta yanke hukuncin a lalata ta. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu karfe 10:14 ke nan na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku fahimtar da ni menene bambancin da ke tsakanin lardi da jaha. Naji wasu ƙasashe na amfani da lardi, wasu kuma na amfani da jaha. Waɗanne ƙasashe ne a duniya ke amfani da lardi? Mai tambaya Alhaji Mele Yusufari, jihar Yobe. Muryar Amurka, dan Allah ku yi min cikakken bayani. Shin da gabashi da kudanci da arewaci da kuma yammaci, waɗanne ƙasashe ne ke kan iyaka da su? Ma'ana daga su babu wasu ƙasashe a gabansu a duniyar? Mai tambaya Isu Hundila Faki. Assalamu alaikum sashin Hausar Muryar Amurka. Dan Allah, muna neman ƙarin bayani akan bangon duniya. Wai shin da gaske ne duniya tana da bango? Idan akwai, a wani wuri ne yake? Jagoran masu tambaya Idris M. Idris da Maturu. VOA Hausa, dan Allah ku bani tarihin bangon duniya. Shin da gaske ne wannan yankin shine bakin inda Allah ya shimfiɗa ƙasa? To idan aka tsallaka wannan yankin, me za a cimma can gaba? Mai tambaya Abdullahi Muhammad Mayyama. Salamu alaikum sashin Hausar Muryar Amurka. Ku tambaya mana tarihin shahararren mawaƙin nan na ƙasar Indiya, wato Falguni Fasak. Shi namiji ne ko ta mace? Waƙoƙi nawa ya yi? Masu tambaya Hussein Abba Damban, jihar Bauchi, da Babangida Alhaji Nuciya Wacakai, da Muhammad Musa Damban. To bari mu fara da ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari, mai son sanin bambancin lardi da jaha, da kuma ƙasashen da ke amfani da tsarin lardi a duniya. To idan mai tambayar na saurare, ga fa abin da ya sauƙaƙa. Lallai akwai bambanci tsakanin lardi da jaha. A tsarin da aka gada daga Tura mulkin mallaka, lardi ya samo asali ne daga kalmar province na Turanci. Ta Turancin kuma ta samo asali ne daga kalmar provincia ta Latin, wadda ke nufin yankin ƙasa da baya cikin Italiya, amma kuma yana ƙarƙashin ikon Romawa ne. Larduna na ƙarƙashin ikon hukumar tarayya ne da ke headquarter ƙasa. Don haka larduna kawai an ƙirƙiro su ne saboda a samu sauƙin shugabancin jama'a. Don haka gwamnati na iya haɗa wani lardin da wani, ko kuma ta rusa su kwata-kwata duk lokacin da ta ga dama. Ƙasashen da ke amfani da tsarin larduna sun haɗa da Rasha da China da Indonesia da Canada da Afghanistan da sauransu. A tsarin mulkin mallaka, ita ma jaha daga kalmar state ta Turanci ta fito, wadda ita kuma ta fito daga kalmar status ta Latin, wadda ke nufin wani tsarin zamantakewa ko siyasa. Jaha na da gwamnatinta da kuma fasalinta, ba kawai wani ɓangare ne na tsarin shugabancin jama'a ba. Jaha kusan intatta ce daga gwamnatin tarayya, ba a iya haɗa jihohi ko kuma rusa su ba tare da amincewarsu ba. Misalin ƙasashen da suka fi amfani da tsarin jiha sun haɗa da Amurka da Najeriya da Indiya da Jamus da Malaysia da Australia da dai sauransu. A taƙaice dai, jiha ta fi lardi iko da tasiri da kuma ɗiyauci. Sai kuma ansoshin wasu tambayoyi masu alaƙa da juna, na su Isu Hundila Faki, mai son sanin ko akwai wasu ƙasashen bayan an wuce arewaci da yammaci da kudanci da kuma gabashin duniya, da kuma tambayar Idris M. Idris da Abdullahi Mayyama, masu son sanin bayani game da bangon duniya, da inda bangon yake, da kuma abin da ke bayan bangon na duniya. Lallai malaman sun yi tambayoyi makamantan juna masu matuƙar ma'ana. Idan masu tambayar na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. Duniya ba ta da bango ko mutsala zaratin. Hasali ma, Allah bai suranta duniya ta yadda za ta kasance da wani bango ba. Duniya ba a shimfiɗe take ba, a mulmule take kamar ta maula ko bal. Don haka, duniya ba ta da farko, ba ta da ƙarshe, ba ta da kan iyaka. Don haka, idan ka kama tafiya ka miƙe a duniya ko mai tsawon tafiyar ko shekara nawa ka yi, babu wani bangon da za ka tarar, sai dai ka dawo inda ka baro daga ta baya, saboda zagaye ce tafiyar ba miƙewa ba. Don haka, duniya ba ta da wani mafari a taswirance, kamar yadda ba za ka ce ga farkon ƙwallo ko kuma ƙarshensa ba. a sauƙaƙe dai ita duniya mazari ne ba ka da gaba ba ka da baya. Mu akan doranta muke ba a cikinta muke ba a zahiri. Can cikin tsakiyar duniya babu wani abu mai rai da zai iya zama saboda tsabar zafin ruwan narkakkun nau'ukan ƙarafuna da duwatsun da ke ciki. Hatta arewaci da kudanci da gabashi da yammaci duk an kullo da su ne saboda ɗan adam ya sauƙaƙa ma kansa wajen kwatancen wurare. Yanzu haka ma akwai waɗanda ba su yadda da yadda aka tsara arewaci da kudanci da kuma yammaci ba. Suna ganin Turawa sun tsara taswirar duniya ce ta yadda za su kasance a sama can. Alal misali, wani ɗan ƙasar Australia wadda ke da alaƙa da Afirka a tarihance, mai suna Stuart MacArthur, ya zana wata juyayyiyar taswirar duniya ta yadda nahiyar Afirka da Australia da Brazil da Argentina da sauransu ke can sama, a maimakon nahiyar Turai kamar yadda yake a yanzu a hukumance. Duk wannan na daɗa tabbatar da cewa duniya ba ta da kan iyaka a taswirance kuma mulmulalla ce. Sai kuma ansar tambayar haɗin gwiwa ta su Hussaini Abba Damban jihar Bauchi da Babangida Alhaji Nuciyawa Cakai da Muhammadu Musa Damban kan shahararriyar mawaƙiyar nan Falguni da jinsinta da kuma yawan waƙoƙinta. Idan masu tambayar na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. Mace ce Falguni Fathak, shahararriyar mawaƙiyar nan ba Indiya, wadda kuma ake kira dandiya kuyin ko sarauniyar waƙoƙin dandiya. Wataƙila abin da ya sa wasu ke ganin namiji ne ba zai rasa nasaba da kama da namiji da ta yi ba, da kuma irin suturar da ta kan sa wani sa'in. A Badodara ta jihar Gujarat ta ƙasar Indiya aka haifi Falguni ran 12 ga watan Maris na shekara ta 1964, ma'ana shekarun ta 53. Bayan aure, Falguni ta ƙaure daga Gujarat zuwa Mumbai, wanda kuma ake kira Bombay. Sai dai samun jumlar waƙoƙin da Falguni ta yi zai ɗan wuya, saboda tun tana Gujarat ta yi ta raira waƙoƙin yankin ta hanyoyi masu ƙayatarwa. A taƙaice dai, ta yi waƙoƙi masu ƙayatarwa da dama kamar yadda masu tambayoyin suka sani. Kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin injiniyan mu da wanda ya haɗa mana sautin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kuma sauraren mu kuka aiko mana.
Saƙonmu na farko na cewa salam VOA a Hausa. Allah ya sa ziyara da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai a unguwar musulmi da ke birnin Bangui na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta kawo ƙarshen zub da jini da ake fama da shi a ƙasar, daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Wannan saƙo da ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gwambawa daga jihar Gombe, Najeriya. Ya ce ta faru ta ƙare wa an yi wa mai dami ɗaya sata. Assalamu muryar Amurka. Muna fatan Allah ya sa ɓallewar da 'yan yankin Catalonia suka yi daga ƙasar Spain shine mafi alkhairi, da fatan za su kafa gwamnati demokaradiyya a ƙasar tasu.
Sako na gaba na cewa to shugaban Najeriya Muhammadu Buhari lokaci yayi da zaka bude idanunka domin yiwa gwamnatin kagaran bawul domin a gaskiya abubuwa ba sa tafiya kamar yadda ya dace domin a gaskiya mu talakawan Najeriya wahalhalon rayuwa kawai muke fama da shi sakamakon tsadan kayayyaki a kasuwanni kuma duk laifin gwamnatin APC tunda ita ce ta haramta shigowa da kayan abinci a Najeriya da fatan gwamnati za ta gyara wannan matsala kafin lokacin zabukan shekarar 2019 ko kuma mu sake yin wani sabon canji daga Muhammadu mai kayan miya Oji Kwatas Gombe sako na gaba na cewa ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa 99 daga kaiwa musulmi kabilar Rohingya dauki a duk inda suke wasika daga baba gana Alhaji Dabuwa Unguru sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau suka ce assalamu alaikum VOA Hausa duk dai wanda ya ci buzu sai yayi aman gashi dan haka muna fatan gwamnatin Najeriya za ta ƙara ƙaimi wajen karɓo dukiyar ƙasar mu da wasu miyagu suka azurta kansu da ita a gefe guda kuma talakawa su gani a ƙasa ba wai a karɓo a ci gaba da yin shiru ba domin ƴan magana sun ce kwai a baka yafi kaza cikin akurki sako mu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka dan Allah ku bani dama a yau domin in yi godiya ga mai girma gwamnatin jihar mu ta Katsina Honorable Aminu Bello Masari bisa gyaran babban asibitin garin mu na Funtuwa tare da ƙwararrun likitoci da kayan aiki domin duba marasa lafiya a ciki da hakan yasa dole mu fito domin mu gaya ma duniya da fatan Allah ya bashi ikon kare sauke duk wani nauyi na al'umman jihar Katsina amin daga Usman Manika mai ruwa road Funtuwa
to madalla yanzu kuma kafin mu je ga labarai a takaice ga wannan sakon
sai aka waye gari masu koya ma ƴaƴan mu daga matan minista matan commissioner matan taranta matan wasishi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka estu cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a tashe ana saka yaran na cikin yaji suna ta wasa suna ta jeje ba koyi ba koya musu kalli ba
mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdul Mumin Kabir Usman kenan ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce har abada Amurka ba za ta lamanta Koriya ta Arewa ta mallaki makaman nukiliya ba Jim Mattis ya faɗa yawa sabara birnin Seoul na Koriya ta Kudu cewa matsahanin da Koriya ta Arewa take yi na mallakar makaman nukiliya da makamai masu linzami suna ƙara zagon ƙasa ne ga tsaronta maimakon kare ta Sakataren Mattis ya gargaɗi Koriya ta Arewa cewa ta gane cewa ƙarfin sojin ta bai kai ƙarfin sojin Amurka da Koriya ta Kudu ba A Faransa wata kotun ƙasar jiya Juma'a ta daure mataimakin shugaban ƙasar Equatorial Guinea Theodorin Obiang daurin shekaru 3 wadda ba zai zauna a gidan fursuna ba wato daurin je kake gyara halinka saboda satar dukiyar jama'ar ƙasar da kuma badda sawun su inda ya sayi gidaje da kadarori a Faransa Theodorin dai Theodorin Obiang shine dan shugaban ƙasar Equatorial Guinea Theodoro Obiang haka nan kotun ta ci shi tare da dala miliyan 35 wanda shi ma ba sai ya biya ba ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa da ƙasa su suka shigar da wannan ƙara Yankin Catalonia na ƙasar Spain da ada yake da matukar yanci yanzu ya koma ƙarƙashin ikon hukumomin ƙasar Andalusian ko Spain da ke Madrid Prime Minister Spain Mariano Rajoy ya rushe majalisar dokokin yankin Catalonia sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta kada ƙuri'ar ballewa daga Spain. Ba ga rusa majalisar dokokin yankin Prime Minister Rajoy ya buƙaci a gudanar da zaɓe na ba kan wa'adi ba ranar 21 ga watan Disamba.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci. Sai kuma can da yamma za ku ji mu dauke da wasu shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Sabu Ali da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya kuma ya bada umurni Solomon Abu da injiniyan mu ta wannan lokaci wato Nash One Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya